Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanmu da ranar Lahadi 8 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tarar Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Amurka ta yi kira ga Rasha da su janye goyon bayan da take baiwa gwamnatin Siriya bayan zargin harin makamai masu guba da aka kai. Hukumomin Jamus na kokarin gano ko akwai wasu mutane a cikin motar da ta banke jama'a a birnin Munster. An rufe wani gidan yari da ya yi ƙaurin suna a ƙasar Ethiopia ko kuma Habasha.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa mai alfarma sarkin musulmi ya ja kunnen matasa gabannin zaɓe mai zuwa.
Kada mu bari wani ɗan siyasa ya amfani da mu domin biyan buƙatarsa. Je mu karɓi katin ƙuri'a mu riƙe. Lokacin zaɓe mu zaɓi wani ba gaya dace wanda ya mana aiki.
Shin menene tasirin yin amfani da kuɗi fiye da ƙima domin neman ƙuri'un jama'a?
Wato su 'yan Najeriya suna koya wa mutane hankali ne yanzu 2015 mun ba da kuɗi sun ki zaɓar mu. Yanzu gobe mutum yana da hankali zai zo ya fito da kuɗi ne ya ce zai sayi mutane kaman akuya.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta tafka muhawara jiya Asabar game da matsalolin da suka haddasa tsayawar harkokin karatun jami'o'i a ƙasar. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan ƙwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu rado kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa gwamnatin Siriya cikin gaggawa. Ta kuma yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya domin a kaucewa munanan har-haren da ake kaiwa da makamai masu guba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. Tana mai cewa Amurka na bibiyan wani rahoto da ya fito a ranar 7 ga watan Afrilu wanda ke nuna cewa an yi amfani da makami mai guba a kan wani asibiti da ke garin Duma na Siriya. Sanarwar ta kara da cewa Rasha ce ke da alhakin wannan hari saboda goyon bayan da take baiwa gwamnatin ta Siriya, inda ake kaikaitar dimbin fararen hula ta hanyar sike numfashinsu wato a yankin da makami mai guba. Yan tawaye suna zargin cewa dakarun gwamnatin sun jefa wani kuttun bamabumai mai dauke da sinadarai masu guba a ranar Asabar, lamarin da ya halaka mutane da dama. Sai dai kafafen yaɗa labaran gwamnatin Siriya sun musanta zargin 'yan tawayen yayin da dakarun ƙasar ke kai farmaki a gabashin guta da ke kusa da birnin Damascus. Ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights da wata ƙungiyar likitoci ta sa kai sun ce akalla mutane 30 sun mutu a Duma sanadiyar har-haren sama, kana wasu da dama sun jikkata. Hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu da kuma jikkatar wasu da dama bayan da wata mota ta banke tarin jama'a a garin Munster dake arewa maso yammacin Jamus. Mutum na uku da ya mutu shine direban motar wanda ya harbe kansa, a cewar 'yan sandan. Kakakin 'yan sandan Jamus Andreas Bode ya ce masu bincike na tuntubar shaidu kan wani rahoto da ya nuna cewa wasu ƙarin mutane biyu sun tsere daga cikin motar bayan harin.
Es liegen Zeugenhinweise vor, dass möglicherweise aus diesem Fahrzeug noch Täter geflüchtet sind.
Kakakin 'yan sandan kenan cikin harshen Jamusanci yake cewa shaidu sun faɗa mana cewa mai yiwuwa akwai wasu mutane a cikin motar waɗanda ta iya yiwuwa sun tsere. Muna kan binciken wannan zargi domin ba mu da wasu ƙwararren bayanai a yanzu. A halin da ake ciki, hukumomi sun ce mutane 6 da suka jikkata daga harin na cikin mawuyacin hali. Hukumomin sun ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkatan akwai wata mata mai shekaru 51 da kuma wani mutum mai shekaru 65. Masu shigar da ƙara sun ce mai yiwuwa mutumin da ya kai harin shekarunsa sun kai 48 kuma ya fito ne daga birnin Munich, amma ya zuwa yanzu babu wani ƙarin bayani kan wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. kwanaki kadan bayan da ya dare kan karagar mulki sabon prime minister Ethiopia ya fara cika alƙawuran da ya dauka na samar da sauyi cikin makon da ya gabata hukumomin kasar sun rufe gidan yarin Makelewa da yayi kaurin suna a kasar ta Ethiopia inda aka saki yan jarida da yan siyasa 11 da ake tsare da su fusnonin da yan jarida da suka samu kubuta daga wannan gidan yari sun ce an kwashe sauran fusnoni da dama inda aka mayar da su wasu gidajen yari lamarin da yasa ake tunanin wannan mataki wata alama ce dake nuna za a samu sauyi a fagen siyasar kasar ta Habasha a ranar 2 ga watan na Afrilu aka zabi Abiy Ahmed a matsayin sabon prime minister kasar bayan da tsohon prime minister Helma Reem Dzalane yayi murabus a jawabin sa na karban mukamin Ahmed ya lanata muhimmancin hadin kan kasar ta Ethiopia yana mai cewa daga yanzu za su rika kallon kowace jam'iyyar adawa a matsayin yan hamayyar siyasa ba a matsayin makiya ba Kasar Pakistan ta gayyaci jakadan Amurka David Hill domin gabatar da korafinta kan wata motar ofishin jakadancin Amurka da ta kade wani mutum akan babur wanda hayyarsa ransa. Wata sanarwa da gwamnatin Pakistan ta fitar ta nuna cewa jakadan na Amurka ya ba su tabbacin cewa za a bi diddigin lamarin daidai da yadda dokar kasar ta tanada da kuma tsarin matsayi da aka cimma ta Vienna kan harkokin diplomasiya na shekarar 1961. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda motar diplomasiyan Amurkan ta ketare titi duk da cewa wutar danja ta dakatar da ita lamarin da yasa ta banke wasu mutane biyu akan babur inda ɗaya mutu da biyun kuma ya ji rauni ofishin jakadancin Amurka dake Islamabad ya mika ta'aziyarsa ga iyalan mamacin da kuma gaisuwarsa ga iyalan waɗanda suka jikkata a hadarin bayanai sun yi nuni da cewa jami'an ofishin jakadancin na Amurka na ba jami'an Pakistan din hadin kai a binciken da suke yi A ƙarshe hukumomi a New York na Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum guda kana wasu ma'aikatan kashe gobara hudu sun ji rauni bayan da gobara ta tashi a katafaren binan gidan shugaba Trump da ake kira Trump Tower. Gobara ta tashi ne a wani daki da ke bene na 50 a gidan mai benaye 58. Watanni sun ce a lokacin da gobara ta tashi da misalin karfe 5:30 na yamma agogon Amurka a jiya Asabar babu ko daya daga cikin iyalan shugaba Trump a cikin benen. Wanda anan ne gidan Trump yake hada da headquarter kamfanin sa.
We don't know the cause of the fire yet. Units went up with the Secret Service afterwards.
Shugaban ma'aikatar kashe gobara a birnin New York kenan Daniel yake cewa bamu san musabbabin tashin gobarar ba. Ma'aikatan mu sun haura zuwa sashin gidan shugaba Trump. Mun ga yadda hayaki ya bude wato ya bude sauran sashin ginin. Izuwa yanzu ba a tantance mutumin da ya rasa ransa a wannan gobara ba. Wace sai da aka yi amfani da yan kwana-kwana kimanin 200 kafin a shawo kanta.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka anan Washington DC. Madalla yayin da zabe a Najeriya ke karatowa mai alfarma sarkin musulmi ya gargada al'umma da kada su bari yan siyasa su yi amfani da ƴaƴansu wajen bangar siyasa ta hanyar ba su kudade da kuma abubuwan da ke sa maye ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani
iyayen kasan sun yi wannan jawabai ne a wajen taron taya sarkin ningi na 16 Alhaji Yunus Muhammad dan yaya murnan cika shekaru 40 akan karagar masarautar ningi Da farko ga abinda sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ke cewa
To muhimmancin haduwar mu shine mu karjo hankulan jama'a Zabe da nan tafi nan da shekara daya domin shugabannin siyasa su kwashi ɗiyan mutane ɗiyan bayan Allah talakawa sai bisa hanya wadda ba ta kware ba amma ƴaƴansu suna wani wuri da boye kada mu bari wani dan siyasa ya amfani da mu domin biyan bukatar sa ya ba mu taro ko bosisi mu je mu karbi katin guri'a mu rike lokacin zabe mu zabi wani ba ga yadda ce wanda ya mana aiki ko wane ne kuma saboda ka shugabannin mu mu tayi tsaye mu sai gwada nauyi da Allah subhanahu wataala ya sa bisa kawunan mu cigaba da biyayya ga hukumomi musamman gwamnatocin mu sarakuna da sauransu muna ƙara ba ƴan uwanmu musamman ƴan siyasa tabbas cewa mu aiki muke tare da su ba gwagwarmaya ba ba ja'in ja muke da su ba mu uwa al'umma kuma muna aiki tare da su kuma alhamdulillahi yawancin su duka sun san haka nan
sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ya fara da yabawa shugabannin siyasa sabili da martaba masu sarautun gargajiya.
Muna yabawa shugabanni na siyasa da suke martaba sarakuna. Muna kira ga dukkanin su su koyi da waɗanda suke haka su ci gaba da kare girman masarauta da tarihi tsakaninmu da shugabanni na siyasa. Haɗin kai ne da taimakawa wajen abin da zai amfani jama'a, da nasiha ta gaskiya, da kawo gyara inda muke gani ana buƙatar gyara. Muna fata za a ci gaba da bamu haɗin kai, kuma za a ci gaba da sauraron shawara da yin abin da yake shine amfani ga al'umma.
Uban biki mai martaba Sarkin Ningi Alhaji Yunus Muhammadu Danyaya ya janyo hankali ne dangane da batun matsayin sarakuna a kundin tsarin mulki.
Ani bana shirayen ma a sake roƙon kowa ya bamu wani hurumi. Babu wata hujja mu hurumi duk abin da yake kasar Ningin nan mu ina da haduwa cikin sa. Ba komai halani. Haka na gada kuma zan tsaya in yi shi tsakani da Allah. Yadda da tashi da gani iyaye da kakannina suke tafiyar da saboda haka maganar a sa mu cikin tsarin mulki ai muna cikin tsarin mulki shi mulkin nan abinda Bature ya faɗa a kamus ɗinsa government of the people by the people for the people to in ku haka fasara take da Hausa shi ne gwamnatin mutane wanda mutane suke dila ita to mutane Najeriya suke dila sarki. Saboda haka kuma me nake so a sarara kuma su.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab su ma masana kimiyyar siyasa da harkokin demokradiyya da 'yan siyasa a Najeriya. Na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da yawaitar amfani da kuɗi da 'yan siyasar Najeriya kan yi. Musamman ma wato lokacin zaɓuka. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗu mana da wannan rahoto.
Tun ba yanzu ba, masana da masu rajin wanzar da demokradiyya ke cewa amfani da kuɗi fiye da kima na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da demokradiyyar Najeriya ke fuskanta. Malam Abbati Bako, wanda yi nazarin kimiyyar siyasa da harkokin demokradiyya a Jami'ar Kent ta ƙasar Burtaniya, ya fayyace alaƙar kuɗi da salon mulkin demokradiyya.
Kuɗi yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda 57 na yadda ake yin demokradiyya a duniya. Har ƙasashen da suka ci gaba irin su Amurka da Germany da Japan da Ingila da France da shauransu, bi ma'ana akwai ƙa'ida alatta ƙari kamar a Najeriya abinda tsarin mulki yace na cewar kamar ɗan takarar shugaban ƙasa ya kashe naira miliyan 1,000,000 ne.
Wannan yana nufin kenan ba laifi bane 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi?
Ba laifi bane idan aka bi ƙa'idojin da dokokin yin zaben suka gindaya. Shi yasa ma wato masana a duniya suke cewa duk al'ummar da ko ƙasar da aƙalla ba a ƙasar ba kowane ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da ya gaza dala 2,700 a shekara ba komai ƙasƙancin sana'arsa. Wannan a nuna cewar demokradiyya ba za ta sami gindin zama da siyasa mai inganci ba.
To amma Honorable Ibrahim Zakari Sarina da ke zaman sakataren jam'iyyar APC a jihar Kano ya ce tsarin nan na delegate domin zaben fitar da ɗan takara a jam'iyya na taka rawa wajen sanya 'yan siyasa su wuce gona da iri game da kashe kuɗaɗe a yayin zaɓe.
Din shi delegate ko ina son gaya maka za ka zo ka ba shi kuɗin wanda muka yi a Lagos tsakanin Buhari da su Atiku da su Kwankwaso. Ni nan ina son gaya maka wallahi tallahi dala muka dinga bayarwa amma ka duba kuri'ar da muka samu. Wato su 'yan Najeriya suna koya wa mutane hankali ne yanzu gashi mu yanzu 2015 mun ba da kuɗi sun ki zaɓar mu, yanzu gobe mutum yana da hankali zai zo ya fito da kuɗi ne ya ce zai sayi mutane kaman akuya. Ba zai ba, kuma ko yayi ma mutane za su zo su zaɓa abin da suke so ne, za a dai su karɓa tun da suna cikin babu.
Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP mai kula da shiyar Kano ta tsakiya Alhaji Shehu na Allah Kura ya ce ko da yake siyasa ba ta gudana sai da kuɗi, amma al'umma na tursas 'yan siyasar wajen amfani da abin da ake kira kashe kuɗi fiye da kima a lokutan zaɓe.
Al'ummar da za a nemi bukata a tare da su kansu wasu lokacin suna tallafawa wajen yin abin da idan wuce gona da irin nema za a kira shi ta wuce gona da irin, domin akwai lokacin da yake akwai bukatuwa na al'umma, wasu bukatuwar na mutum nasa ne na shi karan kansa, wata bukatar kuma zaka ga cewa ta al'umma ce, yan yanki, yan unguwa ko yan shiya wadda suke da ita talarura, wacce idan an maganta musu ita a hannu guda za ta taimaki rayuwarsu, sannan a hannu guda mai yiwa kai ma za ta taimaki abin da ka zo da shi. To kaga mai yiwa a tsarin demokradiyya tafiyar da irin wannan al'amuran suna kasancewa ne bayan mai neman bukata ya samu biyan bukata.
Wata kididdiga da masu bibiyar kudaden da jam'iyyu ke kashewa a fagen zabe ta gudanar ta nuna 'yan siyasa da jam'iyyunsu sun kashe fiye da naira triliyan guda a kakar zabe ta 2015. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka in ka rike maka.
To a gaida Mahmud, majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta tafka muhawara jiya Asabar game da matsalolin da suka haddasa tsayawar harkokin karatu a jami'o'in kasar mallakar gwamnati. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimun Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin da dalibai ke korafi akan rashin abinci a wani lokacin da samun kudaden allowance ke zama babban jidali a jami'o'i mallakar gwamnatin Niger ne, wani sabanin da ya taso tsakanin dalibai da malaman jami'ar Yamai ya ƙara rikita al'amura. Dalili kenan da dan majalisar dokokin ƙasa Lami Dumunmu Haruna ya buƙaci ministan ilimi mai zurfi ya hallara a zauren majalisa domin yayi bayani.
Ni na kiraye shi ne don muji da baki da bai ƙarya miye matsalai. An san inda ake ba da ilimi duka, ɗalibi yana gargashin malami ya ba malami ladabi, amma shi malami in an ba shi ladabi ya kamata shi ma ya zamanto wannan ɗalibi ya riƙe shi da kyau. Bai kamata ba a ce a cikin ƙasar tamu ta Niger ɗalibai da mu shunan su abun ya gagara. Mu iyaye ne, mu deputoti ne, mu hukuma ne, muna kallon su a ce abun ya faskara.
Majalisar bayan sauraron bayanan ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ta buƙaci gwamnatin Niger ta gaggauta kafa wani kwamitin da zai bullo da matakan magance matsalolin da suka addabi jami'o'in ƙasar.
Duk wanda zai kawo mana gudunmuwa don mu shawo kan wannan matsaloli, a shirye muke mu dauki wannan gudunmuwa, a shirye muke mu zo mu zauna tare da shi don mu shawo kan wannan matsala. Saboda matsalolin a cikin jami'o'inmu matsaloli ne wanda shekaru aru-aru babu matsalan da ba ta da magani in dai an zauna a tattauna. Saboda haka na yi imani za a warware ta, kuma na yi imani insha Allahu wannan shekara ta bana wanda wasu ke tsammanin ta salwanta, in Allah ya rabu za salwanta ba, kuma za mu cece ta.
Sai dai kakakin 'yan majalisar dokoki na gungun adawa da ake kira Zamzam Lumana Sumana Sanda na cewa
minista da ya zo lalle yana da niyya ya yi aiki, amma yana cikin gwamnati ne da su kwanci hankali kawai ne ba su so. Kenan ko shi yana so, tunda yana cikin gwamnati da bai son kwanci hankali, kenan gidan jiya ne muke ko yanzu. A ganin mu gwamnati da marshin da yana bin nan ba zai kawo a samu kwanciyar lafiya a university. Dole ne su yarda mu 'yan majalisa mu sa bakin mu a bari mu aikin mu na wakilin 'yan kasa domin a samu asasanta.
Dukan da ake zargin wasu dalibai sun yi wa wani malamin jami'ar Yamai a watan Fabrairun da ya gabata yasa malaman jingine ayyukan koyarwa na tsawon wata guda kafin daga bisani su koma kan aiki, bayan da wani kwamitin mashawartan jami'ar ya kori shugabannin kungiyar dalibai kimanin 5 matakin da daukacin daliban kasar suka watsar. Sabili kenan da suka kauracewa azuzuwan karatu a makon jiya, yayin da hukumar jami'ar ta jibge jami'an tsaro da nufin kare lafiyar ɗaliban da suke sha'awar ci gaba da karatu. Sai dai wasu 'yan majalisa na cewa
shi ƙarhi babu abun da yake iya kashe illa ya sa fitina tsakanin mutane, amma in aka zauna aka tattauna ana iya asasantu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyalla.
To a gaida Sule, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a sabon shirin idan kwaya ta narke fa. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Niger. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu.
Gaskiya lokacin da nake shayin shari dai gaskiya ni wata ce ta koya mu, wata mata ce ta koya mu. Ita Hajiya ce, tana da kuɗi a hannunta sai ta taba san mun.
Za ku ji mu dauke da ci gaban hirar da muka yi da Malam Umar Jamma Julde, ƙwararren ma'aikacin asibiti a fannin kula da masu fama da matsalar kwakwalwa a asibitin Kwari a jihar Sokoto, wanda ya bayani a makon jiya kan dalilan da yake sa mutane musamman mata suke shiga harkar shaye-shayen miyagun kwayoyi. Ga ƙarshen tattaunawar tamu.
Ana cin nasara ne da hankali don shi harkar shaye-shaye da ta ciro mutum ta kawo shi asibiti da an fake shi bai samu waɗannan kwayoyin da yake sha bai same su ba kwata-kwata. Yawanci zai wuce ma sati biyu. Normal human being babu wata matsala, amma babban ƙalubalen shi ne ya fahimci cewa waɗannan kwayoyi ko kayan maye da ake sha ga illarsu gare shi, da kuma yadda zai bi ya yaƙi da zuciyarsa ya daina, ya fahimci irin koma baya da suka ja mishi game da fannin rayuwa har ya fara tunanin da kansa, sannan ya cire kansa daga cikin wannan lalura. To shi ne babban ƙalubale. Cikin mutane goma da za a gaya miki gaskiya, in ka samu guda ɗaya wanda ya fahimci wannan hakawar kaza shi ta yi nasara, duk abin ya dogara a kan shi mutumin da ake binin da shi yadda ya ɗauki abin da yadda ya fahimci abin. To in ya koma cikin society, cikin al'umma, in ya ci gaba da zama da zamantakewa da al'umma har ya kiyaye duk waɗannan sharuɗa da aka sa mishi, to shi ne na kaga an ci nasara.
To madalla, bari mu ɗan numfasa da wannan waƙar. To da yawa dai daga cikin matasa sun wayi gari ba sa iya rayuwa sai sun yi tatil da kayan maye, amma fa cikin matasan akan samu waɗanda shaye-shayen ke ginsarsu su nemi mafita ta yadda za su zama mutane nagari. Wakiliyar muryar Amurka a Kano Baraka Bashir ta yi hira da wani matashi da ya buƙaci da kada mu ambaci sunansa, wanda Allah ya kuɓutar da shi ya farga kafin ƙwaya ta narke masa. Ga hirar tasu.
Da kaɗan da kaɗan na fara da cigarette, da kaɗan sai na fara shan Indian hemp wanda ake kira taba wiwi, da kaɗan kuma na fara shan giya in shekara ta 16 lokacin. Idan shaye-shaye suka kama tsu, idan baka yi ba za ka ji ka mutsu, kana so ka yi irin baka jin daɗi, za ka ji ka takure, ranka a ɓace, wani sa'in baka yi bacci ba, wani sa'in sometimes ba ka yi cin abinci ma. Gaskiya farko-farkon shan ta kafin ta kama ka ba daɗi ba ne, kawai dai sha kake dan burga, kawai kana ji kana gani kamar wani abu ne haɗaɗɗe ko abin burgewa. Gaskiya a lokacin da nake shayin shari dai gaskiya ni wata mata ce ta koya mu. Ita Hajiya ce, tana da kuɗi a hannunta sai ta taɓa san mun. Da ne wannan ne zan ci abin shayen da aka taɓa koya mun tabbas. Da dai ina suya mata abubuwan maye ne, ta bani kuɗin tura mun suya mata. A wannan da shi ta same ni dama. Sanadiyar kwayoyin ita ba ita mace ce ba ta fita ta siya ba. To ta kan ake nin suya mata. To garin wata rana suya mata sai na gani tana sha, sai ta ce ko zan ɗanɗana ne, na ce eh, sai ta bani ɗanɗana da kanan na ji daɗin shi. To yawanci dama ban yi da kuɗin siya, ita ce take bani.
Shaƙa yake a hanci ko
kuwa? A shi kokin shaƙa yake, amma crack kamar dutse za ki gan shi ɗan ƙarami. In kai kwana da yawa kana sha da yawa za ka fara hallucinations gane-gane. Abu ne kaga abu zahiri wanda ba haka bane. Dan akwai ran da muna zaune da ita ta ga wai magiya wuce, muna zaune da ita kuma ba wani magiya ta wuce. Kai gane-gane ta daɗe tana yi ba hutu. Kisan in kana yi ba ka bacci ba, in kana shan crack da hukin za ta naka bacci. Zamanin na lura cewa rayuwa ta gaba dake wasu na iya shaye-shaye kuma ke gaba ta affecting yanayin karatun su. Zai ga mutun ya ina shaye-shaye ya je makaranta ya gama karatu da rayuwar shi. Sai dai ni kuma ina ta wuri daya ina zaune sun aure irin wannan abun, kuma na ga irin walhalin da iyaye na suke babata musamman da yake babana Allah dauran shi, kuma na gani ina ta shama ba ya ma daina bani daɗi ma gaskiya. Kawai dai shan addiction nake ya kama ni, amma wani daɗi da nake ji a da na daina jin daɗin nan. In ban canza rayuwata ba, da na sanin ne a lokacin ma zai zo ya ƙara ƙaruwa. Da kaina na kai kaina rehab center na ɗauki ƙafa na je kawai gani na suke na ce, suka ce lafiya, na ce gashi nan ni ga matsala ta ga abin da ya kawo ni, so nake tsaya nan wajen ni wata ɗaya in canza rayuwata. Suka ce yanzu shekara close to shekara biyu kenan. Akwai wanda nake zama da su wanda nake sa ran maybe yau da gobe su ma Allah ya yarda za a samu shirya abin da kai shuka shi zaka girba zancen gaskiya ba wani zancen wai kai kanka wacewar zaka dinga aikin banza wai ka ce ko Allah zai baka sa'a kai wannan gaskiya abin da ka shuka shi zaka girba ya koya mu wannan
masu sauraro anan zamu dakata amma ga so mun tabi kan abin da shirin idan kwaya ta narke fa ke tafi da shi a mako mai zuwa
sha'ayen nan ana fara kamar wasa ne to amma idan aka ci gaba sai ya zama cuta ina so ka bari amma da zaka iya banza
Dr. Aishatu Yushau Armayau kenan babbar likita a fannin lafiyar kwakwalwa wacce take aiki a asibitin koyarwa dake jihar Plateau Kudai, ku kasance da mu a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sabonmu na farko a yau ce waye hukumar lafiya ta duniya WHO ina taya ki murna bisa ga cikarki shekaru 70 da kafuwa da fatan zaki sake rubanye kokari ko nasarorin da kika samu cikin shekaru 70 a wasu shekaru masu zuwa sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sabonmu na gaba ce waye a yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Kaduna da ta ƙara daukar matakan tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'ummar jihar ba tare da nuna babbancin addini da siyasa da ko kabilanci ba daga ƙarshe nake kira ga dukkan al'ummar jihar Kaduna da mu ƙara baiwa jami'an tsaron jihar mu goyen bayan da suke bukata domin samun dawwammamen zaman lafiya a fadin jihar mu baki daya sako daga shugabar kungiyar muryar talaka ta matan tarayyar Najeriya Hajiya Gambo Mamman Gusau Sakonmu na gaba cewa bin ubarnin kotu da tsohon shugaban kasar Brazil Lula da Silva yayi na mika kansa hakan ya nuna dattako da biyayya ga dokar kasa sako daga Mansur Almugumel sai kuma sakon da ke cewa haba shugaban kasar mu Niger Hausawa suna cewa idan ana darafin da uwa aiki yau ce ranar da muka gayyaci al'ummar da magaran domin yin zanga-zangar lumana wanda muka shirya a yau Lahadi to amma sai gashi an waye gari kun hana mu wannan zanga-zanga Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaran. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Yace dakile yaduwar zazzabin lasa da gwamnatin jihar Abia ta yi yayi daidai. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice.
Amurka ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa gwamnatin Siriya cikin gaggawa ta kuma yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya domin a kauce wa munanan har-haren da ake kaiwa da makamai masu guba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawa ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. Tana mai cewa Amurka na bibiyan wani rahoto da ya fito a ranar 7 ga watan Afrilu wanda ke nuna cewa an yi amfani da makami mai guba akan wani asibiti da ke Siriya. Hukumomi su tabbatar da mutuwar mutane biyu da kuma jikkatar wasu da dama bayan da wata mota ta banke tarin jama'a a garin Munster da ke arewa maso yammacin ƙasar Jamus. Mutum na uku da ya mutu shine direban motar wanda ya harbe kansa a cewar 'yan sanda. Kakakin 'yan sandan Jamus ya ce masu bincike na tuntuɓar shaidu kan wani rahoto da ya nuna cewa wasu ƙarin mutane biyu sun tsere daga cikin motar. Kwanaki kaɗan bayan da ya yi ɗare kan karagar mulki, sabon Prime Minister Ethiopia ya fara aiki wato cika alƙawarin da ya ɗauka na samar da sauyi. Cikin makon da ya gabata, hukumomin ƙasar sun rufe gidan yarin Makelewa da ya yi ƙaurin suna a ƙasar ta Ethiopia, inda aka saki 'yan jarida da 'yan siyasa 11 da ake tsare da su. Fursunonin da 'yan jarida da suka zauna a gidan yarin sun ce an kwashe sauran fursunoni da dama inda aka mayar da su wasu gidajen yari.
To madalla masu sauraronmu da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya da Niger wato karfe 5 a agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
da ya tayar gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.